Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najer za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanin aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu Shugaban Amurka Donald Trump ya alƙawarin cewa zai tsaye da wata muhimmiyar shawara cikin makonni biyu masu zuwa da za ta shafi yarjejeniyar sauyin yanayi da aka cimma a birnin Paris. Shugaba Trump ya bayyana haka ne a jawabinsa na cika kwanaki 100 bisa karagar mulki da ya gabata a birnin Harrisburg, jihar Pennsylvania, a wani zaure da ke daukar mutane 10,000. Tun farko shugaba Trump ya sa hannu a takardar zartaswar shugaban ƙasa a wata masana'anta da ke tsakiyar Pennsylvania. Tare da bada umarnin sake nazarin yarjejeniyoyin da aka sa hannu a matsayin ƙasa da nufin tantance ko abokan cinikin Amurka da suka kunshi ƙasashe 164 sun kyautata ma ƙasar. Jiya Asabar kuma aka gudanar da walimar shekara-shekara ta ƙungiyar 'yan jarida da ke aiki a fadar White House. Karan farko tun da aka fara wannan walimar kusan shekaru 30 da suka shige shugaban ƙasa bai halarta ba. Shugaba Trump ya ki halatta walimar domin a cewarsa baya ganin kafofin watsa labarai da mutunci. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ina fata za ku yi walima lafiya, tamu za ta fi ƙayatarwa. Dubban mutane ne suka yi dafifi a Washington jiya Asabar domin zanga-zanga da suka yi wa take da People Climate March ko kuma jerin gwanon yanayi na al'umma. Waɗanda suka shirya gangamin sun ce suna begen ganin wannan yunkurin ya aika da sako ƙarara ga gwamnatin shugaba Trump da kuma 'yan majalisa game da tsare-tsaren su da suka shafi yanayi. An gudanar da zanga-zangan ne bayan sa'o'i 24 da shugaba Donald Trump ya sa hannu a takardar zartaswa da nufin faɗaɗa haƙar mai a cikin teku da ya ce zai taimaka wa Amurkawa, ma'aikata da kuma iyalansu. Wannan sauyin matsayin dai bai kwantawa masu kushewa shugaban ƙasa a rai ba, waɗanda suka ce alƙawarin da gwamnati ta yi na haƙar mai zai yi illa ga yanayi. Madugan zanga-zanga wato gangamin yaƙin da sauyin yanayin sun yi wa zanga-zanga laƙabi da ayyukan yanayi da kuma adalci. Ƙungiyoyin hamayya na ƙasar Rasha da ɗan gudun hijira mai yawan sukar Kremlin Mikhail Khodorkovsky ya kirkiro ta gudanar da zanga-zanga na ƙin jinin shugaba Vladimir Putin a birane 32 jiya Asabar, duk da cewa hukumomi sun ayyana ƙungiyar a matsayin haramtacciya suka kuma haramta mata gudanar da ayyuka tare da kai samamiya a ofishinta da ke birnin Moscow. Ɗaruruwan mutane ne suka halarci gangamin da aka gudana a Moscow, waɗanda suka taru a wani wurin shakatawa kafin suka koma wani ofisin gudanarwa na gwamnati da ke kusa. Suka miƙa wasiƙa da suka yi kira ga shugaba Putin kada ya tsaya takara karo na hudu a shekara ta 2018. A Petersburg, 'yan sanda sun kama masu zanga-zanga da dama bayan kimanin mutane 200 sun gudanar da zanga-zanga ba tare da tsangwama ba. An gudanar da zanga-zanga ne jiya Asabar bayan gagarumar zanga-zanga da aka gudanar a watan Maris, zanga-zanga mafi girma a cikin shekaru da dama, inda aka kama sama da mutane 1,000 da suka hada da shugaban kungiyar hamayya Alexei Navalny. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani sojan Amurka jiya Asabar sakamakon wata fashewa da ta auku kusa da Mosul a arewacin Iraki, bisa ga cewar wata sanarwar ma'aikatar tsaron Amurka. Sanarwar ta ce sojan ya rasu ne sakamakon raunuka da ya ji a fashewar da ta auku bayan Mosul. Rundunar Amurka da ke sa ido kan ayyukan yaƙi soji a yankin bata bayyana sojan ba, sai dai ta ce za ta fitar da ƙarin bayani a wani lokaci nan gaba. Tun farko wannan makon wani babban komandan rundunar sojin Iraki ya ce dakarun kasar sun kakkade kungiyar IS daga rabin birnin Mosul bayan musaruta na tsawon makoni. An ayyana gabashin kasar a matsayin bangaren da aka enter baki daya a watan Janairu. An ta sake ya wata ba Amurka da ake zargi da leken asiri da kasar China ta tsare ba tare da tuhuma ba na tsawon shekaru biyu bisa ga cewar mai gidanta. Jeff Gillis ya faɗa wata sanarwa cewa matarsa Sandy Fan Gillis ta tashi daga China zuwa birnin Los Angeles na jihar California ranar Juma'a, abinda ya kawar da wani tsamari tsakanin Amurka da kuma China. Wata kotu ta bada umarnin ta sakiyar ta zuwa gida ranar Talata bayan da aka yanke mata hukuncin daurin shekaru 3 da rabi bisa laifin leken asiri.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma da gabatar. Yau shirin zai duba zaben da aka gudanar ne a kasar Faransa kuma ya wannan zai shafi wanda za a yi na rana wata yau. Takwaran aiki na Abba Sadiq ya yi muna karin haske akan wannan lamari kuma na fara tambayar sa ne yadda yake ganin zaben satin da ta shige zai yi tasiri ga na rana wata yau.
Kasan daman kamar yanda aka ce shi abinda ba a sani ba wanda zai yi takara da marama Marine Le Pen din shine ba a sani ba, amma kowane ne ya huto takara da ita zai samu nasara ba wani idan ba wani iko Allah ya faru ba. Saboda ni
me yasa ka ce haka?
Mutanen ƴan siyasa duka gaba daya sun ce za su gama guya dan su hana Marine Le Pen ta samu iko a kasar Faransa, saboda su a ganin su idan ta ci iko sunan Faransa zai fadi da daraja ta zai fadi a kasashen waje. Shine yasa tun da aka fadi sakamakon zaben kaga manyan wanda suka yi takara ba su samu nasara ba, kamar Malam Benoît Hamon, Malam François Fillon sun ce a gama guya a hana Marine Le Pen ta ci iko. To idan ba wani abu ya faru ba kenan zaben da za a yi mai zuwa shi babu ba tsammani zai kawo wani abu mamaki, Malam Emmanuel Macron zai ci nasara.
To amma Abba wani batu shine shi Emmanuel Macron ya yi wani kalami, shin da gaske ne wannan kalamin da yake cewa zai hidda kasan Faransa daga kungiyar tarayyar Turai? Idan ya ce haka ne kuma kana ganin wannan ba zai zama shi na kasu ba?
A'a, Emmanuel Macron shi ya ce za a sake rawa a Turai amma ba za a fidda Faransa daga Turai ba. Turan za a sake yadda take rawa ta ci gaba a ganin shi. Turan tana da amfani amma a yanda matsayinta ta yanzu shine matsayin bai zo daidai ba. Ya kamata a yi nazari shi kuma ka san dama ya tafi Jamus ya yi magana kan ya ci zaɓe ya ce Jamus ya yi magana da mutane. Ya ce to idan ya zama gwamna zai ga ƴan Jamus zai ga mutane saura. Turai ta sake rawa zai sake Turai ta sake rawa don ta yi ma ƴan Turai amfani don ta daraja ta ƙaru cikin duniya. Kamar shi ya ce bai kamata ba a ce tarayyar Turai gaba ɗaya ba ta iya magana da harshe guda har ya zamanto Amurka ta ci nasara kan tarayyar Turai. Ya ce ya kamata a yi nazari a sake rawan Turai amma ba don za a rushe Turai ba kuma ba don zai fita Faransa daga cikin Turai ba.
To wani batu shine naji shi François Fillon yana cewa duk magoya bayan shi su mara Macron baya. Shi kuma Malam Hamad yana cewa ya dauki laifin kwadu wanda yayi zabe komi. Mutanen da suka yi ba su yi tasiri a zabe ba, ya kake jin za su yi tasiri idan an zo zabe na rana wata yau?
Mutum da yawa da yake yanzu kwage ya zama ya yi haske an san wane ne da wane ne za a zaɓa. Mutum da yawa da ba su wuto suka yi zaɓe ba, ina zato za su wuto su yi zaɓe. Kuma mutum da yawa da suke falgaba ita Marine Le Pen kin ta ci nasara za su fito su yi zaɓe. In ka ɗauki kamar mutane wanda a da 'yan ƙasashen waje ne suka zama 'yan Faransa, da yawa cikinsu ba su fito suka yi zaɓe ba saboda don kamar zaɓen da aka yi lokacin François Fillon an cushe su. sun ji hakuri sun yi tsammani za a kawo canji kuma ba a kawo canji ba to wannan ba su sai suka yi zabe ba amma yanzu da yake suna kwalgaba su ga Marine Le Pen kin taci za su fito su yi zabe nake tsammani mutum wanda ba su yi zabe ba za su fito su yi zabe kuma za su yi wa Malam Emmanuel Macron kuri'a saboda ita Marine Le Pen kin kasan ta yi alkawali idan ta ci iko ba ko guda baya shiga kasar zai so kasar Faransa ba kuma ta yi wasu kalamai kan addinin musulunci ma da yasa akwai musulmi jiya da ba su sai zabe ba a jihun farko za su fito yanzu su yi zabe a gani
ganin Macron baya da ƴan majalisa idan ya kawo gwamnati ba ka jin cewa wannan zai zama mai matsala kuma wannan zai zama matsala a zabe ma
wannan ita ce tambaya mai ma'ana babba saboda shi Macron a gani na abinda zai gobe zai tada mishi hankali ba wannan kayar da zai kama ita Marine Le Pen din ba yanda zai yi iko da wa zai yi iko kuma kasan shi ba faci gare shi ya kiro wani dan kungiya wanda aka ce ma amma saboda daman yayi takara to kungiyar ta mishi amfani yanzu ya zo har kuma ba shi da nisa da cin iko amma ba shi da wata majalisa babba wadda gobe yake iya samun mutane a majalisa wadda za su taimaka mushi nan kuma kasar Faransa a zaman kasar Faransa in baka da majalisa ikon ka zai wuya ko ka zama gwamna ma kana tune da lokacin da aka yi gwamna daban majalisa da ma a kasar Faransa an ya kawo cikas da yawa wajen jan iko to shine abin da gobe ake zato ko Emmanuel Macron ya ji nika tsammani murnan tashi ba za ta dace ba saboda zai shiga darurar ina zai samu dawa zai gama guwa ya za Faransa tun da shi ba shi da majalisa
baya da jami'a baya da majalisa to wani abu kuma shine ka san da harko Malam François Fillon ya taso rigirigi zai tasiri ba don matsalan batun kudin da ake zargin da cewa yayi amfani da shi wurin biyan iyalan shi yasa ya rushe ba me kake jin wai yasa suka gani a Macron har yanzu ya samu goyen baya duk ya zubar da waɗannan mutanen sannan kuma har shi Malam Fillon ya hito yana mara mashi baya me suka gani sabo ko kuma me suke ganin cewa zai iya yi ko kuma zai tasiri da yasa suke son su mara mai baya yanzu domin cin zaben ranar ta yau
ka san shi abin da ya taimaki kwarai ma Malam Emmanuel Macron da yake tun da ake shekara 70 da ake zabe a gwamna a kasar Faransa a jihar kuri'a gwamna a zabe shi da gwamna majalisa take zabe shi amma yau da shekara 70 da ta wuce aka jihar kuri'a ba a taba ganin zabe da aka zo ba za a je bugo na biyu babu Party Socialist babu su Republican Party ba a taba gani ba abin da ya sa wannan akwai mutane suna son sauyi kamar mutane da yawa sun ga su sauran an ga yanda suke rike liddahi ba su kawo wani abu ba sai zaman tushi Emmanuel Macron da yake shi sabon jini ne shekara shi 39 shine karamin wanda mutane duka suka yi takara shekara shi 39
kuma wani abu ma bai taba rike wani mukamin gwamnati ba
banda
ministan da yayi
an ba ministan da ya yi ba taba zaben shi ba ko magajin gari ba taba zama a nan kasar Faransa ba kuma a da kasar Faransa kan ka zama shugaba sai ka zama minista ka zama prime minister ko ka zama babban magajin gari kamar birnin Paris ko wani babban birni amma shi bai taba yin haka ba to abin da ya taimake shi wannan da yake mutane sun gaji da rawan da an gwada an yi ba a kawo magani ba bai kawo wani alheri ba shine yasa mutane suna neman sabon jini suna so a bashi shi ma a ga yanda zai ja wannan na farko ne na biyu mutane saura yanzu sun fito sun ce suna so a jawo mushi gura saboda ba su so ita Marine Le Pen kin ta ci da yake ka san su alisahin su in ta ci kamar kasar Faransa za ta zama mutane kowa da kowa yana zagin ta a ci ai mai kashin sarai ta samu ta ci menene to shine yasa amma shi ai in kana tunani in ka ji abin da shi yake ba da dadin zuciya ba amma dan bani da wani abin yi ne na sa yake sa nake kira mutane su jawo mafi yan kura inda ina da wani abu inda ina so man da yake yau tunda bani da wani magani sai wannan zaben da jawo Macron ina kira mutane su jawo mushi amma ba dan zuciyata tana so ba dan bani da wani abin yi
ba ma ba wai me yasa shi Malam Melanchon ya tsaya jan kafa wajen bayyana goyon bayansa ga Macron baka jin hakan na nufin wani abu da ka iya kawo Macron illa a zaben na rana ta yau
eh shi malam shi malam mai rashin kinka da gurku yace zai tambaye mutanen da suka jefa mu yace shi ai ƙuri'a ba ta shi bace baya yace ma mutane ku bi makuran sai na sai tambaye mutane sai yayi kaman tambaya ya tambaye su sun yarda su jefa an ba su yarda ba saboda shi malam shi yana dari dari a cikin su duka shine mai dari dari ya jefa ma makuran ƙuri'a saboda shi ya maida makuran kin da marilla farkin duka jaki guda ka su dukan su su da ɗaya ne ya ce kasan shi makuran kin tsohon mai aikin banki ne kuma a aikin bankin ma ya yi arziki tunda yana cikin mutane masu dan abin hannun su ya ce kenan ba na ce ba amma sai na tambaye mutane su jawo mushi gurwa shi ne ya fito malashin ya ke ɗarin jawo mushi amma muke tsammani kasan in za ciwo zai kama ka in ciwo bi zai kama ka sai ka je wajen ciwon da bai kai wancan ba wanda kake tsammani in ka sha shi in ka aka sha magani kuma ka warke to shi ne nake tsammani yau wata ɗan siyasar Faransa suke jiki suna zato kamar shi malanshi Macron kin shi ne ciwo mai ɗan dama-dama bisa ga Marine Le Pen ko da yake su duka biyu ciwo.
Abba kuɗi na tasiri a zaɓe a ƙasar Faransa?
Eh kuɗi na an baka da kuɗi baka iya zaɓe saboda mi ba dan kana ana raba kuɗi ba kaman gida in ka je ka ba da ka rarraba kuɗi amma saboda tahiya wajen sai ka zagaye gari sai ka bi garin rika an baka da kuɗi baka iya bin garin rika kuma sai ka yi meeting kin suna tsada in kaga kaman meeting sai an yi wani an sa wasu hotuna an sa wasu abubuwa wannan duka ya sa sai kana da kuɗi amma ko ba wanda yake kuɗi ba yake samun zabi amma wanda ba shi da abun hannun shi bai iya shiga zabe da yake kaga kaman ka dauki wasu kananan kandida kaman madam Arto wanda ake cewa wannan macen nan ita banda Marine Le Pen
kasa na akwai wata mace guda
yauwa to ita da yake ita Mushalla Kwalce a secondary ba ta da kuɗi sosai ba ta yi campaign ba kamar sauran har wani ka hayan jirgi ka yi hayan mota ka yi hayan wani abu ba ta yi campaign ba kamar su saboda ba ta kuɗi amma in baka kuɗi lalle kuɗi yana da amfani shi amma ba kuɗi ba yake sa ka ci zabe
ko shi yasa ba ta samu wani abin a zo a gani ba ina ganin kamar kusa ita ce ta ƙarshe ba.
Ita ce ta ƙarshe da yake zaɓe sai motar mutane wanda suke abin nan gizo bata da motar kanta ma bata da abin kanta tana koya lakwal ba wani albashi babba gare ta ba to da ɗan abubuwanta ta tattara ta yi a campaign ba ta samu ta yi campaign kamar sauran ba amma dai to ka san mutane da yawa ba suna shiga takara ba don su ci ba amma don su aji abin da suke kwaɗi ne don aji abin da suke da a cikin zuciyarsu tunda in lokaci ya zo kowa sai an bashi izinin shiga talabijin izinin shiga radio kuma izinin shiga jarida kasan kenan kana da kokarin a san ka ita yanzu ko ba ta ci zabe ba in ta wuce gaban mutane an san ta kuma daraja ta karu da yake ta yi takarar
da takarar shugaban kasa
takarar shugaban kasa da daraja ta karu
to yanzu dai gaba daya dan muka tattara bayanan ga bisa dukkan alamu zaben rana wata yau ba je ka dawo Emmanuel Macron ka iya lashewa
nike tsammani ba ka Emmanuel Macron zai lashe zabe abu guda ne yanzu muke lissahi mu gani ka san lokacin da shi baban Marine Le Pen ya yi takara da Jacques Chirac mutum goma mutum takwas sun jiha ma Jacques Chirac ƙuri'a saboda ya kada shi baban na Marine Le Pen amma bana ba a yi tsammani ba mutum takwas kan goma za su tara nike in an yi mutum ko shida kan goma ka san idan mutum shida kan goma suka jiha ma kenan su ɗan Marine Le Pen da abin da siyasata kenan ta ci ƙarfi a Faransa tunda a da mutum biyu ne kan goma suke jiha mata ƙuri'a yanzu mutum huɗu kan goma suke jawo ƙuri'a kenan siyasar ta ci gaba ko ta sha kaye ma tana iya tamakaciya ita yanzu siyasar ta ci gaba tunda zaben da suka wuce ma an ga fatin ta ya ci gaba ya samu har ta samu da bata da mutane a majalisa yanzu har mutane biyu gare ta kenan tunda za a bayan zaben shugaba za a shiga zaben majalisa kenan yana yiwa ta samu mutane da yawa a majalisa fiye da biyu wanda take da yanzu
to yan magana dai sun ce idan ta bi daga na ƙure kashi masu hare yau nan zamu diga aya sai wani sati a jima da wani sabon shirin yanzu a madadin Abba Sadiq dan jarida mazauni kasar Faransa da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiko cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahoton mu na musamman a yi sauraro lafiya.
A kwanaki ne dai shugaba Buhari ya baiwa ministar kudi da kuma gwamnatin babban bankin Najeriya umarnin sakarwa jihohi naira biliyan 100 cikin gaggawa. Kudin ma na kwatkin ranar da aka samu da kungiyar Paris Club ta maido wa Najeriya saboda ta biya fiye da bashin da kungiyar ke binta. Ba dai wannan ne karon farko ba da jihohi ma ke samun irin waɗannan kudade domin ko a baya sai da gwamnatin kasar ta kai wa jihohi tallafin bail out domin su biya ma'aikata albashi ko da ke kawo yanzu. Akwai wasu jihohin da ke kasa biyan albashi duk da waɗannan kudade da suke karba. To ko me kungiyoyin ma'aikata ke cewa ne game da waɗannan kudade da jihohi suka samu a yanzu? Comrade Muhammad Babasharan da ke ma zama jami'in hular jama'a na kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta Najeriya na Organization Jihar Adamawa yace sun dade suna gafara sa amma ko ba su ga kaho ba.
A gaskiya muna farin ciki da sanarwar da muka ji shi shugaban ƙasa ko kuma umarni wanda ya bayar wa Central Bank cewa ta release ko ta sake kudade wa jihohi wajen biliyan 500 na aga cewa an biya wasu abubuwa ko kuma basu suka da muke bi. Mu ma'aikatan ƙananan hukumomi muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta biya mu sauran basu suka da muke bi domin a baya wancan kuɗi da aka samu na farko sun lage ne basu biya gabaki ɗaya ba. So yanzu muna kira gare su ragowar basu sukan da muke bin su su taimaka su biya mu.
Batun tsofin ma'aikata da ke bin jihohi bashin fansho da gratuity na mako cikin waɗanda aka ce a biya da waɗannan kuɗaɗe. To ko an ya kulliya ta sama biyan kuɗin sabulu a yanzu? Wannan ko ita ce ma tambayar da ne wa Mustapha Galadima da ke zama shugaban ƙungiyar tsofin manyan sakatarori na jihar Adamawa.
Gwamnatin Adamawa ta amsa cewa lallai ta karɓi kuɗi kusan naira biliyan 9 kuɗin Paris Club da aka bayar. Suka ce to a wannan kuɗin an kashe sama da naira biliyan 6 wajen biyan albashi, fansho da gratuity. Mu ba binciken su muke ba amma abin da ya shafe mu akai muke magana. Su ba aka biya gratuity saboda haka mu har yanzu muna tsayakan bakan mu cewa a biya mu hakokin mu ba bara muke ba roko bane. Wannan haƙƙi namu ne.
To sai dai yayin da ma ake samun waɗannan kudade na naira biliyan 500 akwai wasu sama da naira biliyan 3 da ake zargin wasu gwamnati da rashin bin ka'ida wajen amfani da kason farko da suka karba. Domin ko ana zargin gwamnati ne da cewa sai abin da suka ga dama ne da kudaden. Ko da yake kawo yanzu gwamnati bata bayyana sunayen waɗannan gwamnati da suka yi gaban kansu ba. Batun da masana ko ke kallon da malakin waye goro amiya. Malam Lawal Dalladi malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa ta Sufai Yola yace su fa akwai abin duba game da yadda ma ake baiwa waɗannan gwamnati kudaden.
Muna da shakku fa sosai game da yadda yake sake musu wannan kudaden sannan kuma ba ya bin kafa. Gwamnati kuma ya kamata ta zuba ido ta ga yadda waɗannan kudaden za su tura su irin waɗannan hanyar more rayuwa na talaka kaman harkar ilimi, harkan asibiti, kiwon lafiya, harkan muhalli, harkan ma ruwan sha. Zaka iya zuwa wasu ƙauyuka zaka samu ruwan da suke sha kawai sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma kuma duka ba a sa wannan kuɗi a wannan wurin ba sannan sun ci dukiyoyi nan gaba kida gwamnatin tarayya kuma bata ci komai ba.
A kullum dai gwamnatocin jihohi na ma tutar cewa ne suna kashe kuɗaɗen ne kamar yadda ma aka tsara. Inda ko gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ta bakin kwamishinan yan labaran Sa'amar Sajo yace su fa basu ma kashe koda kwandala ba.
Abinda nake so ku sani cewa dukkan waɗanda aka ba su kuɗaɗen nan sai da gwamnoninsu suka sa hannu a wata yarjejeniya. Yarjejeniya da shi gwamnanmu na Adamawa ya sa hannu shine idan ya karɓi wannan kuɗin kashi 50 na kuɗin za a yi amfani da shi wajen biyan albashin ma'aikata da kuma pension na waɗanda suka bar aiki. Kashi 50 kuma za a yi wasu ayyuka wadda zai amfani dukkan talakawa tunda dai ka san ma'aikata ba su kadai ne talakawan da muke da haƙƙi a kansu ba. To yadda muka sarrafa da kudaden ma'aikata albashi da ake bi na mun fahimci cewa a jihar Adamawa babu ma'aikacin jiha da yake bin gwamnati CC kudin albashi. Muna biyan ma'aikatanmu na jiha complete ba wani abu. Amma mutanen local government da ma'aikatan kiwon lafiya da malamai su ne wanda akwai arrears da suke binmu. To su an biya su. Sannan akwai pension. To adadin abinda muka ware za mu biya albashin ma'aikata da pension kashi 68 da bisa 100. Kashi 17 fiye da wannan kashi 50 da muka sanya hannu a kai. Haka muka sarrafa. kuma haka muka yi amfani da shi a wannan jiha ta mu ta Adama.
To sai dai yayin da ƴan Najeriya ke mazura ido game da yadda ake kasafta waɗannan kuɗaɗe na kusan naira biliyan 500, masana da masu fashin baki na mako ganin fa akwai buƙatar ƴan ƙasar su haska fitillun su, kamar yadda Yakubu Musa Uba, shugaban kungiyar wakilan kafofin yaran labarai yake yin kira.
Dukkan a bada wannan kuɗin akwai sharuɗin da ake kindayawa. Duk wanda bai bi wannan sharuɗin da aka kindaya ba ya kamata da mataki a kansa. To yanzu ana yaki da cin hanci da rashawa. Kafa committee wanda duk wanda ake kira stakeholders da representative din ma'aikata da kungiyoyi da ke har ma ƴan jarida don su ga yadda ake tafiyar da wannan abu. A tabbata an yi shi an buɗe a fefe kowa ya ga abin da ke tafiya. Sai a bincika duk wanda bai bi wannan tsare-tsaren ba kaga ya ɗaukan mataki a kansa. Amma ya salwatar da kuɗin gwamnati ta hanyar bai dace ba EFCC ICB sa iya shigowa su ɗau mataki a kan duk wanda aka sami.
Yakubu Musa Uba kenan shugaban kungiyar wakilan kafofin yaran labarai a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Professor kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cuta suke kawowa, wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kisin, wato haɗa baki da baki, ko kuma an haɗa ko cokali a ce wani haɗu da wani ko ɗan furo da ake shan ruwa, wani ya sha ya ba wani ya sha, ko toothbrush ko kuma taba, da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha. To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi, shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a, ko ya ci abinci, ko ya fito daga banɗaki, ko kuma wataƙila ya je cakuɗi da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a ƙasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne, kar ya haɗa ya ci in ya san gutsura ya ba wani. Wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana so mutum ya zama da cewa jikinsa garkuwar jikin sana da ƙarfi, sai samun masu motsa jiki isasshe, ba ko mutum ya je ta gudu ba. Sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye, da kuma wataƙila samun abinci mai tsafta, ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zama da cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa wataƙila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici, saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. Ina jin aka bi waɗannan abubuwan, insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara, akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau. Allah ya sa mu dace.
Haka mai wuya.
Sunana Asabe Babanahaya, shugaban mata ƴan jarida na Najeriya. Saka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗinsa, kuma ƴan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta. Domin na ilmantar da mu, na karantar da mu, na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu.
Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar mata da manoma da ake cema Platform Paysan na Nijar. Aka mawuya, muna son shi yana cikin ranmu, dole da za a yi shi kafin ya fara ma. Kana tuna wai bisa me za a yi, wai bisa me za a yi, duk wanda bai da gaskiya, gaskiya yana da wuya gare shi. Wani bi ma
ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare
sunana ambassador Yusuf Mamma ina taya sashin Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya
ni sunana Abdulrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da ƴan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu sake dawowa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.